الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم kwana wata 18 ga watan Ramadan shekara ta 1421 hijiriya, wanda ya dace da 30 dai ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya, muna darasi na 17 a cikin wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, Suratu Al-Mu'minun, wanda yau shi ne zama na farko a cikin wannan sura ɗin, ita Suratu Al-Mu'minun. Suratu Al-Mu'minun sura ce wacce take ‘yar Makka, tana da ayoyi 118, kuma Allah ya saukar da ita ne bayan Suratu Al-Anbiya. An buɗe surar da bayani a kan manya-manyan sifofi da Allah ya sifanta bayansa mu'minai da su, ya ce su ne masu kushuri a cikin sallarsu, kuma masu kauda kai ne ga dukkan yasasshen zance mara amfani, sannan kuma masu bayar da zakka ne. Wannan sifofi ne na mu'minai, duk wanda ba mu'mini ba baya sifantuwa da waɗannan sifofi. Sannan surar ta ci gaba da bayani dangane da halittar ɗan adam, yaya Allah ya halicci mutum mataki-mataki. Ta fara bayani akan asalin halittar shi, sannan ta kuma yi bayani daga ƙarshe cewa ɗan adam ɗin zai mutu. Allah ya samu cikar imani. Kuma ta ce za a tashe shi kuma ran tashi a kiyama, akan duk abin da ya gabatar ko ya jinkirtar. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة نقين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سننك شاء الله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma yi bayani a cikin surar bayanin ƙarfin mulkinsa da sarautarsa na ita da alƙiyama, ya tashi mutum bayan ya mutu, kuma wato ya biyo da bayanin ƙudurarsa da ikonsa har yanzu, ta yadda ya halicci wasu abubuwa ba mutane ba, sauran halittu wanda ɗan adam yake gani da idansa, kuma yana amfanuwa da wannan abubuwa. Allah ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a sara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin wa anzalna min as-sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani ya kai ayoyi 30 a cikin sura ɗin dangane da kissoshin wasu annabawa tare da mutanensu. Ya yi bayanin kissar annabi Nuhu a cikin wannan sura tare da mutanensa, da kuma kissar annabi Musa tare da Fir'auna da kuma mutanensa da baki ɗaya. Sannan kuma Allah ya rufe wannan kissoshi da bayanin wato ƙudurar Allah ɗin akan halittar annabi Isa ba tare da uba ba. Allah ya ce wa ta'annabna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. sannan bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kira zuwa ga manzanni gabaki ɗayansu, ya umarce su ya ce su ci halal. Manzannin Allah duka Allah ya ce ku ci halal, kuma ya ce su dawwama akan aiki na ƙwarai. Allah ya yi bayanin shari'ar annabawa gabaki ɗaya, shari'a ce guda ɗaya asalinta da kuma tushenta da aƙidarta gaba ɗaya. yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Surar ta yi bayani mai tsawo dangane da matsayin mushrikai akan da'awar musulunci, yadda suka yi ta ƙarya da da'awar musulunci, kuma surar ta yi bayani akan makoman su ranar tashi alkiyama, ta kuma yi raddi akan shubuhuhi da ainihin wato adawarsu da ɓarnarsu da suke yi. Kuma surar ta ba wa manzon Allah kariya ta musamman dangane da tuhumarsa da ake yi da kuma zagi ko la'antarsa da ake yi, kamar yadda kuma surar ta yi ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kuma rarrashe shi cewa ya tsayu akan abin da Allah ya umarce shi. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an siratin lanakibun. Sannan surar ta yi bayanin nau'i-nau'i da launi-launi na dalilai da hujjoji da suke nuna Allah fa shi ɗaya ne, ba guda biyu ba ne, da ƙudurarsa da kuma duk abin da yake da alaƙa da halittar da ya yi wa mutane jinsu da ganinsu da zukatansu, da kuma yaya Allah ya rene su a bayan ƙasa ya fare su, da kuma abin da Allah ya yi bayani na cewa shi ne kaɗai ya halicci wannan kauni, wannan duniya. Allah ya ce qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, yace sai yaquluna lillah qul afala tadhakkarun, yace qul man rabbus samawati wal ard al-ummu qul man rabbus samawati sab'a wa rabbil arshil azim, yace sai yaquluna lillah qul afala tattaqun qul afala tadhakkarun nan kuma qul afala tattaqun, kuma yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun, yace sai yaquluna lillah qul fa anna tusharun, a can gurin tabaraka ta'ala yace qul afala tadhakkarun, a ayan nan kuma yace qul afala tattaqun, a ayan kace kuma yace qul fa anna tusharun, wanda duk Allah ran ma zai zo ya karanta mana. Bayan wannan zance da Allah ya yi bayanin karfin kudurarsa da ikonsa, sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya dogara gare shi da gudu daga sharrin masharranta, shaidanu na mutane da aljanu, kuma ya ce munanan ayyuka da mushrikai suke masa, to shi ya yi ƙoƙari ya rama musu da kyakkyawa har Allah ya zo ya zartar da abin da ya ga dama. وقل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين يتي وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون يتي لشي ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون يتي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سنة سورة المؤمنون أكرشنتها ta yi bayanin halin mushrikai lokacin da mutuwa ta riske su, idan suka zo mutuwa, sannan kuma yanda za su yi ta burin ina ma da Allah ya dawo da su duniya don su gyara halinsu, amma wannan buri ba zai musu amfani ba. Sannan surar ta yi bayanin yadda Allah ya wulakanta su ya kunyata su akan isgilancin da suke yi a wannan duniya. Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, yace fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun inni jazaytuhum alyawma bima sabaru annahum humul faizun. Da karshe Allah ya rufe wannan sura ta surah al-mu'minun da umartan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ƙara neman rahamar Ubangiji, ya ci gaba da ƙara neman gafar Ubangiji, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Idan muka lura wannan suratul mu'minun ta yi mana bayani irin yadda bawa ya kamata ya dasa imaninsa tsakaninsa da Allah, da kuma irin yadda ita sura take dasa imani wa bayin Allah tabaraka wa ta'ala, da irin yadda surar take shiryar da mu izuwa ga abin da zai amfane mu duniya da lahira. Allah ya sa muna da rabon jin wannan sura, kuma Allah ya ba mu hikman karanta daidai, ya raba mu da fadawa cikin kuskure. Allah mai Allah ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
Imam Muhammad Allah ya masa rahama ya ruwaito hadisi ingantacce da Imam Tirmidhi da Nasa'i daga Umar ibn al-Khattab, yace kana idza nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-wahya, idan Allah ya saukarwa da annabi wahayi muna jin wani irin kara kamar karan dan tsuma haka. Yace wata rana sai Allah ya saukar masa da aya ko ayoyi, muka dan zauna wani lokaci har Allah ya yaye masa wannan yanayi da yake shiga, sai muka ga ya fuskanci alƙibla, sai ya daga hannunsa sama yace Allahumma zidna wa la tanqusna, Allah ka ƙara mu ka rage mu, wa akrimna wa la tuhinna, Allah ka karrama mu ka girmama mu kar ka wulakanta mu, wa afina wa la tahrimna, Allah ka ba mu kada ka haramta mana, wa asirna wa la tusir alaina, Allah ka fifita mu kada ka fifita wasu akan mu, warza anna wa arzana, Allah ka yadda da mu, Allah ka yadda da mu. Sannan sai ya ce a yanzu din nan an saukan mu da wasu ayoyi guda goma, man aqamahunna dakhala aljanna, duk wanda ya tsaya da wannan aya ayoyi guda goma to ya zama dan aljanna. Annabi ya faɗa duk wanda ya aikata waɗannan ayoyi to shi dan aljanna. Waɗannan ayoyi ne waɗannan, yace qad aflaha almu'minun, Allah yace haƙiƙa mu'minai sun rabauta, har zuwa hum fiha khalidun, waɗannan ayoyi manzo Allah yace duk wanda ya kula da su ya bibiyi ma'anar su ya aiki da su to dan aljanna. Imam an-Nasa'i ya ruwaito daga Yazid ibn Bayanus yace mun ga yana na Aisha yake ummul mu'minina, yaya halin annabi yake idan mutum yana so ya gane ɗabi'ar manzon Allah da halinsa, sai tace kana khuluquhu al-Qur'an, ɗabi'ar manzon Allah halinsa al-Qur'ani ne kawai, blueprint ne na al-Qur'ani gaba daya, duk abin da Qur'ani ya umarni da shi ne kyakkyawa to annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ta karanta wannan aya qad aflaha al-mu'minun, har sai da take zuwa walladina hum ala salatihim yuhafizun, tace haka da kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allah yace qad aflaha daga al-falahu ne, al-falahu a larabci ana nufin al-murad wato al-zafr ribota da kuma riskan abinda mutum yake tsammani na alkhairi kuma dawama a cikin wannan alkhairi, sai a ce ka aiwa ne ya rabauta shine al-falahu. Alladina hum fi salatihim khashi'un, sune waɗanda suke khushu'i a cikin sallah. Abinda ake nufi da khushu'i ɗan uwa shine as-sukunu wat-tuma'nina, nutsuwa da kwantar da hankali, nutsuwar jiki, nutsuwar zuciya. Abinda ake nufi shine a shari'a khashyatun fil qalbi baina yadayi Allah ta'ala, ko khashyatun fil qalbi min Allah, mutum ya ji tsoron Allah a cikin zuciyarsa, wanda tasirin wannan jin tsoron Allah har zai bayyana akan gabbansa, sai wannan gabbai su zamantu sun samu sukuni, sun nutsu, sun tsaya gaban Allah tabaraka ta'ala. Abinda ake nufi lallai qad faza wa zafira bil mazlum, duk mumini ya rabauta, ya dace da abinda ake so. Mai sifan nan shine mumini na gaskiya, wanda daga cikin sifofinsa ƙari shine suna da khushu'i a cikin sallah, wato yana da nutsuwa a cikin sallah, baya wasa a cikin sallah, baya hayaniya a cikin sallah haisu la yashghaluhu shay'un wa huwa fi salah mu'mini babu abin da yake shagaltar da shi idan yana cikin sallah ba abin da yake raba shi an munajat da rabbihi ba abin da yake raba shi da bayar da dukkan wato ban sunan shi nauyi da Allah ya dora masa a cikin sallah alamun khushu'i a cikin sallah shine mutum yazo yana yin sallah in yana yana kallon wurin sujudarsa duk wanda kaga yana sallah ya kalli can ya kalli can ya kalli can in dai ba wurin sujudarsa yake kalla ba ko kuma gaban sa yake kalla ba to wannan babu khushu'i a cikin sallarsa dan nassi yazo ya nuna mana inda ya kamata mu kalla idan muna sallah muna tsaye shine inda zamu yi sujjada ko kuma mutum ya kalli gaban sa ya miƙe kansa ya kalli gaban shi sannan kuma mutum ya samu sukuni da tumanina kuma duk abinda zai kawo wasa da riga soshe-soshe taba wani abu a jikin mutum kwata-kwata wannan yana rushe khushu'in sallah kenan da zai yana sallah yana ta gyare-gyaren riga yana soshe-soshe ko yana daure-daure ko yana taɓe-taɓe to shedan ya fuzge shi a wannan lokaci alladheena fi salatihim khashi'una sunan da ba sa wannan abun susa suna yin susa amma alarurance ba wai kawai su ta yin ta haka ba so yana da kyau mai sallah ya daina kalle-kalle wata rana wani mutum yana sallah a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi ya ganshi yana ta wasa da gemunsa yana sallah yana taɓa gemunsa sai Annabi ya ce law khasha qalbu hadha la khasha jawarihu da zuciyar wannan mutumin ta samu kushuri to da gangan jikinsa ma ya samu wato kushuri a da kafin saukar wannan aya idan ana sallah akan iya kallon sama ko akan iya kallon gefe an ruwaito shi kansa Annabi din da idan yana yin sallah sai ya rinka kallon sama in yana yin sallah kamar da Imam Al-Qurtubi ya ruwaito a cikin tafsirinsa sai Allah ya saukar da wannan ayar alladheena fi salatihim khashi'un kawai sai manzo Allah ya daina kallon sama sai yana kallon inda zai sujjada da yayi kabbara kawai sai ya rinka kallon inda zai sujjada a wata riwayar musulmai da a sallar su waiwaye suke mutum yana sallar sai ya waiwaye ya kalli wancan yana sallar sai ya waiwaye ya kalli wannan ya duba wancan ya duba wannan to sai Allah ya saukar da alladheena fi salatihim khashi'un kai da har magana ma ake a sallah a da kafin Allah ya saukar da waqumu lillahi qanitin idan ka shigo ka tarar da abokinka a kafu za ka iya cewa da Allah raka'a nawa aka yi sai ce yanzu muna ta uku ne ce ta oke ya tsawaita ko bai tsawaita ba duk da ana yi amma daga baya ina Allah ya haramta duk wanda ya yi magana cikin sallar su ta bashi don haka malamai ba ni sunan shi sai aka ruwaito musulmi sai suke yin sallah suna kallon gaban suna kallon inda wato za su yi sujjada Allah dama ya gaya mana fawali waje haka shatarar masjidil haram Allah ya umarci manzo Allah ya kalli masjidil haram da shi za a kalli gabar ko kuma ka kalli inda za ka yi sujjada wata rana Annabi yana yin sallah yana kallon gabansa sai aka ga ya taka ya yi baya haka ya yi stepping back sai bayan sallah aka tambaye shi me ya faru sai ce ai yana cikin sallah ne sai aka bude masa kofar jahannama sai ya ga irin tirarin wutar irin yadda wutar take cin kanta da kanta tartsatsin ta sai ya ja baya Allah ne ya nuna masa to shine malamai suka ce ashe da ba dan gaban sa yake kallo ba kaga da bai ga wannan abin to gaban sa yake cikin kina ya halatta mai sallah ya kalli gabansa amma in gaban nasa akwai abu mai ɗaukan hankali kamar hoto ko akwai wani zane da zai sa ka tunani ko mutane suna gittawa to sai ka kalli inda kanka zai yi sujjada ko inda kushinka zai yi sujjada malamai suna cewa kamar yadda Imam Atha ya ruwaito ya ce kada mai sallah ya rinka wasa da wani abu na jikinsa a cikin sallah kwata-kwata don yin haka yana raba mutum ne daga cikin wannan khushu'i ne. kenan yanzu idan kun gane kushu'i din yin shine nutsuwa wato ba ni sunan shi kada mutum ya rinka wasa da yawa kaga mutum yana sallah yana kaza yana sallah yana kaza har wai ta wani bawan Allah yana cikin yin sallah sai kwastomomi suka zo za su yi kaya mata ne sai wata ce na wallahi kin ga a tamfar ga can wallahi a shago amma kuma sallah yake sai ya ce ku tsaya ku zo ku zo ku zo ku zo ina ƙarin sallah daga baya ya yanke ta kawai wani kuma yana sallah za ka ga yana ta haka yana nunnunawa ma'ana a jira shi yana abin nan duk wanda yana cikin abbas fi salah wasa a cikin sallah kuma mutum bai zamanto cikin allazina fi salatihim a wato khashi'una ba to yanzu idan kun lura wato mun samu sifa ta farko daga cikin sifofin bayin Allah na ƙwarai muminai Imam al-Qurtubi ya yi magana a cikin tafsirinsa cewa wai shin wannan khushu'i din yana cikin farallar sallah ko yana cikin abubuwan da suke da su ne sallah take cika wasu malamai suka ce tab ai dole ne in babu khushu'i a sallah ai babu kuma wannan khushu'in mahallu al-qalb kuma abu na farko kenan da Allah tabaraka ta'ala zai fara ɗauke wa mutane alamun tashi a kiyama a cire musu khushu'i a cikin sallar su awwal amalin yurfa min as-sama samar da khushu'i a sallah ne zuwa a sallah daga cikin hasarar da mutane za su fara yi hasara da za su fara yi shine a raba su da khushu'i a cikin sallah duk lokacin da aka ga mutum yana yawan wasa a sallah ko yana yawan wargi a sallah to gaskiya in shi yake jagoranta mutane to a yi kokari fa a yi masa nasiha ya daina don ku yana jefa sallar mutane cikin hadari kwarai 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 da shi Allah ya kawo mu zamanin da mutane suna wasa da ibada suna wasa da sallah hatta kai ga yanzu wallahi malam muna sallah ana bugo mana waya mutum zai sa hannunsa a cikin sallah fa ya jawo waya sai ya duba yayi haka waye ke kiran sai ga wani miss call ne sai ya mayar wannan sa hannunka da zaro waya da kai duba kai da duba wanda kai kawo wacce ladan ka ne mai yawa a cikin sallah kuma an fada kai daga khushu'i duka ana yi wanda wannan kuskure ne akwai wanda wallahi aka ce yana cikin sallar da aka yi ringin aka yi ringin aka yi ringin ya yi rukuri kawai sai ya daga sai ya ce halo da Allah sallah nake yi sallah nake yi kawai ya mayar amma fa yana cikin rukuri ya ce wai halo halo sallah yake yi mutane suna da abun mamaki kwarai dangane da abin da ya shafi sallah a nan nake jawo hankalin mutane da suke shiga masallaci da wayoyinsu da suke cike da kiɗe-kiɗe mutum ana cikin yin sallah kawai sai rington ɗin wayarsa sai a kira shi waya ka ga gaba ɗaya masallaci ya ɗauka da rington ɗinsa kuma kiɗa wallahi sai Allah ya kama ka don ka fitar da mutane daga khushu'insu ana sallar nan kana jin karar wayar da dole ko liman ne sai hankalinsa ya tafi wannan wurin ba daidai ba ne ko mutum ya shigo cikin babbar masallaci masallaci babba ana cikin sallar sai a kira shi sai ya rinka amsa wayarsa a bayan sahu wannan ma ba daidai ba ne zalunci ne wannan saboda kana ɗaukan hankalin mai ƴan uwanka masu sallah duka irin waɗannan abubuwan ya kamata mu gyara don haka wasu ma masallacin suke kokari suke sa irin abin da yake hana sabis ɗin zuwa masallaci da ka shiga masallacin su waye ka za ta ɗauke sabis ɗin da bai ɗauke wannan shi ne daidai kuma taimaka ƙwarai ƙwarai da gaske Allah gyara mana halinmu Allah kiyaye mu to sai wacce sifa kuma an rama mai Allah ya ce Allah ya ce bayan Allah na ƙwarai muminai Allah ka samu a cikin su ne masu kau da kai dangane da lagawo wannan sifa ta biyu kenan min sifati haulayin muminin abinda ake nufi da lagawo shine ma la fa'ida ta fihi min al-aqwali wal a'mal duk abin da bai da fa'ida a cikin aiki duk abin da bai da fa'ida a cikin magana to mumini ba ruwansa da shi ma'ana abinda ake so da harka in zaka shige ta to akwai amfani ko na duniya ko na lahira amfanin duniya ya zama ba haram bane haka duk maganar da zaka yi ta to akwai amfani ko a duniya ko a lahira amma duk abin da ka zauna ka ga ana ta yin hirar banza ne mara amfani to wallahi hadari ne mutum ya shiga ta da kansa dan ko in ka shiga wannan automatically ka zare kanka daga layin muminai saboda su muminai masu kau da kai ne anil lazwi duk abin da ba shi da amfani to ba sa shigansa wasan banza, wasan wargi, surutai, zaman majalisa, a zauna ana ta tsurku, ana ta surutu, ana ta yi da mutane, a ce wani ya karye, a wani ya yi kuɗi yanzu, a wani yana cikin matsi, a wani yana cikin kaza, ai yanzu wani ma wance yake nema, ai wani ma kaza kaza, ai yanzu majalisa ma an ce kaza za a yi kaza. Surutai dai ana zagin mutane, dole bai zagin mutane. Wallahi malam, duk wanda ya lazumta wa kansa zama a wani wurin da yake ana saban Allah, ana yi da mutane, to ya tabbatar yana karar da rayuwarsa akan abun banza, kuma akwai hisabi a kai. Ga sunan kayan banza da yawa, kayan bata lokaci. Sai mutum ya je tsaya akan masu caca, shi fa ba caca da yake ba, amma yana kansa yana kallon su, me za ka gani? Ba amfani. Ko mutum ya zo ya zauna a wani guri, duk wanda ya wuce ya gan shi kuma sai ya yi maganarsa. Wannan haɗari ne, haɗari ne. Shi yasa manzon Allah ya samu wasu mutane suna zauna a wani guri, ya zo ya ce kai ko ku rinka ba wa haƙƙi hanyar ta ko ku tashi daga nan. Dan Annabi ya gaya musu cewa akwai huquq, akwai haƙoƙi. Da kallon ƙwallo shi ma azabu ne. Da zauna ana ta hira, ana tsura ashar, ana zage-zage, wallahi club ɗinmu ne zai ci, wallahi team ɗinmu ne za su ci, wallahi team ɗin ku kusuwa banzan bazara karan kaɗamiyawa ma ya san da kai, wai team ɗinmu wai. Ai mu Arsenal ne, ai mu Manchester ne, ai mu wace tsiya ne. Kana ɓata kanka lokaci, su suna jan dalolinsu, kai kana nan kana aikin banza, kana faɗa da abokinka akan club ɗin ball. Har fada aka yi wani ya soka wani ɗan uwansa kwalba a cikin sai kace shi akan rikicin kallon ball. Daga ba da juna, wai wani yau an yi ball an cinye club ɗinsa, dan haka yana cikin baƙin ciki da bacin rai, shi ya daina kula mutane. Zai ɗauki sati nawa baya magana mutane, wai yana cike da damuwa da baƙin ciki. A ga wannan kamar ma bai ma san meye amfanin zuwansa duniya ba. Akan waɗannan mutanen za ka ɓata lokaci. Wanda mun sha faɗa muna maimaita, cikin 'yan bal ɗin akwai wanda aka tambaye shi ana hira da shi irin hirar nan ta talabishin, ana tambayar sa a duniya mai kafuki, ya ce musulunci. Wallahi akai ba a cikin 'yan bal ɗin, amma kuma bai kuma aka yi bincike a duniya, kuma bai da mabiya irin musulmi. Kuma mai kafu so ya ce mai kafuki musulunci, shi ya tsanin Islam, amma kuma yana da supporters musulmai da yawa a duniya. Me yasa? Saboda ba san me suke yi ba. Lagauni, Allahu wal hazan, da kuma duk abin da yake zai zubar da mutunci. Wa kullu ma yakhillu bil muru'a, duk abin da aka san zai taba mutuncin mutum, kuma zai taba al'adabul islamiyya, ladabbai na musulunci. Komai da ka sani in kai shi zai taba mutuncinka, to wannan lagawo ne bai da amfani. Kamar me? Da abin da aka ce ka, amma wannan ai wannan zai zubar maka da mutunci. To mumini baya shiga abin da zai zubar mai da mutunci. Wataƙila a ja ka a kai ka wani wuri wanda in an ganka a wannan wurin, to tabbas mutuncinka ya zuba, to mumini baya zuwa wannan wurin. Wataƙila wata magana ce za a yi ta zubar mutunci, to tabbas mumini baya abin da zai zubar masa da mutuncinsa. Wataƙila jayayya ne da wani jahili, da ka zo kana ɓata lokaci, kana hira, kana jayayya da shi, zai taɓa mutuncinka, to karka shiga ka rabu da shi. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu, inji Imam Shafi'i. Idan wawa yayi magana, karka ba shi amsa. Wawa, wawa in yayi magana, kawai kalle shi ga wuce. Saboda wato in ba shi amsa, shi yafi shiru din, shi yafi akan ka zo kai. Dama wani ma zai zo yi magana ne don ka kula shi ya ci mutuncinka, to idan ka fahimci haka, to sai ka ja jikinka. A wurin zama ne ana cin mutuncin mutane, ko kuma akwai mara kunya a wurin yana taɓa mutuncin mutane, to ka daina zama a wurin. Wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama, haka Qur'ani ya ce. To ya kamata mu yi kokari wato mu kiyaye. Ai shi ban waɗannan mu'minai wato yanzihuna anfusahum anil batil wasaqit min alqawl aw alfi'l, suna tsarkake kawukansu daga munanan abubuwa, kuma suna kau da kai dangane da duk abin da zai taɓa darajar su, wato da kuma ainihin wato a mutuncin su, dan wannan shine zai karfafa kyakkyawar alaƙar su da Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata ayar, wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu, su dai mu'mini da sun ji lagawa ko da kai suke ba sa shiga cikin sa. Yo ko da iyalin ka imanin ka ga kaga in ka sake mata da yawa akwai hauka a cikin lamarin ta, ko akwai renin hankali ko cikin mutunci, kaga sai ka taka mata birki. Dan akwai wasu zaka ba su da kimtsi, ba su da ganewa. To abinda nake so in nuna muku, wato addini musulunci addini ne da ya koma wa mutum mai kamewa. Idan ka kame billahi azimu malam, sai a rinka jin tsoranka, ana jin kwarjininka. Ba wai dan kana dukan mutane ko kana da bindigar da zaka harbi mutane ba, a ka iya zama ne da mutane. Sai ka ji an ce wani a wani ba zan shiga sha'aninsa ba, saboda mutum ne mai kamewa, ba zai shiga harkarka ba, to kai ma karka shiga harkarsa. To wannan shine ake so mutum mu'mini musulmi ya tsufanta da wannan. Wa idza marru bil laghwi marru kirama, haka Qur'ani ya ce. To sai kuma sifa ta uku ta wannan bayan Allah mu'mini, mai Allah ya ce bayin Allah na ƙwarai mumine su ne masu aikata zakka, abinda ake nufi mu'addun, masu bayar da zakka. Malamai sun yi saɓani na gani da ma'anar zakka a nan gurin. Wasu suka ce a zakka ana nufin zakatul amwal, suka ce saboda asalin zakka wato an farlanta ta ne a Makka kafin hijira. Duk abinda aka farlanta daga baya zuwa a Madina, wannan makadirin zakka ne, a wato kwatankwacin abinda za a fitar na zakka din, da suwa za a ba wa zakka din, da tafasir sauran fashin bakin bayanan hukuncin zakka ne aka saukar a Madina. Amma asalin farlancin zakka a Makka aka farlantar da shi. Wato anan ana so a ce yana daga cikin sifofin mu'minai na ƙwarai, su yukhrijuna zakata amwalihim an tibi nafsin, lalle mu'mini yana cire zakkar dukiyarsa tare da yana yi kuma ransa yana so. Suna ba da zakka ba waɗanda suke riƙe kuɗi ne ba sa bayarwa ba. Musulmi ya kamata ku sani cewa zakka ɗin nan Allah ne ya ce a bayar, kuma zakka haƙƙin dukiya ne, kuma zakka ɗin nan haƙƙin talakawa ne. Shekara tana cika cif-cif, automatically ko ka cire ko baka cire ba, wannan kaso ɗaya bisa arba'in na dukiyarka in kuɗi ne ko kadara, kaso ɗaya bisa arba'in ɗin nan ba naka ba ne, haƙƙin Allah ne, haƙƙin talakawa ne. Don haka to mutum ya ƙoƙari kuɗin ya cire ya huta. Kuma ana bin mutum bashi da zai je da shekaru baya cire zakka, to dan ranar da ya samu dama zai cire, kuma sai ya biya wannan zakkar. To su mu'mini suna bayar da zakka, ba sa hana zakka. Amma yau Allah ya kawo mu lokacin da yawa manyan masu kuɗi, ƙananan masu kuɗi ne suke cire zakka ƙananan, amma kicimas ɗin manya-manyan masu kuɗin ai lalle ba sa cire zakka. Sam sai kaɗan daga cikinsu, kuma su ɗin ma dai halfway ne kawai, dai gashi-gashi nan ne kawai, dai ana yi ne kamar abin. Yanzu akwai manya-manyan masu kuɗi businessmen a nan Najeriya, kun san su da wane da wane da wane, sai ku tambaya da Allah ina zakkar su take. Ai dukiyar da suka tara, ai kuɗin da suke da shi, ai ya kamata in sun cire zakka, lalle garin da suka cire zakka a cikinsa, to garin ya motsa. Ya kamata a gan shi in reality, masallatai suke ginawa, sai mutum mai ya kikile da zakka sai buɗe foundation. Haka suke ya kikile da zakka sai buɗe foundation. To wannan foundation ɗin ya ciro zakkar, wani ɓangare na zakkar sai zuba a foundation. To a ciki sai ta abubuwa na siyasa ma a ciki. A ji ai kaza, sai a liƙa hotonsu a ce ai wani foundation ɗin wani ne ya yi. Wani lokacin foundation ɗin a fake a sa mai sunan musulunci, wani lokacin kuma a sa sunan zamani, sunan duniyanci kawai da sauransu. Ba ruwan Allah da wani foundation da mutum ya yi cire zakka, shekara tana yi kurin ka ɗauki kuɗi ka ba wa mutane kawai. Foundation you can abin nan za ka buɗe foundation ɗinka on your own. Idan ya so ka rinka raba zakkar ta foundation ɗin, a ɗauki list ɗin mutane, a tabbatar da sunannakinsu da inda suke, foundation ta raba, a biya su kuɗin aikinsu. Amma ka ɗebi kuɗin zakka kana ta jibge su, foundation ɗinka yana da naira miliyan 1,000 a ajiye, kuma kuɗin talakawa ne na shekara 20 ɗin da ka cire zakka baka ba su ba. foundation din da talaka bai sai zo wajen ba, foundation din da sai yan gata ne suke zuwa kuke ba su kudi, foundation din da sai masu hanya, foundation din da yana ba da kudin ga wanda ba su cancanta a ba su zakka ba. To wannan kuskure ne, kuma ya kamata mutane su tsaya su yi karatun tarihi. Duk wanda ya mallaki wani abu idan shekara ta kai, in kudi ne sai sun shekara guda, in ba shekara ba ba a cire musu zakka. Kuma dole ne su kai nisabin zakka miliyan 1,600,000 da wani abu wala. Sai mutum yana da wannan kudi yana juya su, ko yana da kadarar wannan kudi kuma sun shekara yana juya su, to wannan sai ya dauka sai ya bayar. Kuma Allah tabaraka wataala ya yi bayanin nau'i mutane takwas da yace a ba su zakka a cikin suratul tauba. Sai ka je ka duba ka gani in zaka cire zakka, ka je ka ba ɗaya daga cikin waɗannan mutane. Har yanzu akwai abubuwan da ake na rashin kyautawa dangane da zakka, wasu masu hali masu cire zakkar. Sai mutum ya duba wani abokinsa mai kuɗi, sai ya je ya raba wa matan abokinsa da kuma yaran abokinsa da 'ya'yan abokinsa. Shi ma abokin nasa idan ya tashi yin zakkar, sai ya aika wa matan wannan abokinsa ɗin da ya ba su, saboda yana jin kunya, ai abokina ya ba wa matana zakka, ni ma bari in tura masa. Kamar trade by barter ne kenan. kamar sannan kuma ya ba wa 'ya'yana, to ni ma sai abin nan sauransu. Ko ka je ka duba baban abokinka mai kuɗi, abokinka ne yana da baba, to dacciyo sai ka je ka kai masa maƙudan kuɗi a matsayin zakka. Ashe so kake kai ma in ya zo cirewa ya ba wa naka uban. Yanzu kurin abin exchange suke yi a tsakaninsu da junansu. Ko ko mutum ya zo ba da zakka, mutum ya cire miliyoyin kuɗi na zakka, amma dan saboda ya samu masu gaishe shi da yawa a gari, sai zo yana yanka mutane 1,500,000. Wallahi wasa kake yi malam, wannan wasa ne. Zakka 2,000 mai 2,000 ko ya lambella mutum ya je ya saya na 2,000, in ya dage ai zai cin nishaɗi. Inda ka iya cin yazan tashinsa za ka yi tas, da za ka ba mutum 2,000 a wannan yanayi. Ko buhun masara bai zai taimaka masa ba, ko buhun shinkafa bai zai taimaka ba. Ana so in za ka cire zakka ka ba da abu mai kauri, inda hali ka ba shi mai kauri wanda shi ma zai ɗan yi wani abu ya gani a ido, ya ji cewa lallai musulunci ya kula da shi. Kuma da zakka ya ku 'yan uwana, malaman Islamic finance suna yin analysis dangane da poverty elevation, abubuwan da suke kau da talauci a cikin al'umma. Ya kamata gwamnati ta yi ƙoƙari, da a ce gwamnatin ta musulunci ne, ta takura wa masu kuɗi kamar yadda suke takura musu suna karɓar tax a wajensu, ta takura musu rinka cire zakka suna rabawa talakawa. Za a samu wato raguwar high rates na poverty a cikin talakawa gaske a cikin mutane. Amma rashin bayar da zakkan nan yana ƙara hauhawar talauci. Amma yanzu da za ka je a ƙauyenku ka samu mutum 30 ka ba su 250,000-500,000, insha Allah ya ishe su je kasuwar ƙauye su kasa kaya. Ba a rage talakawa ba, ba a rage masu zaman banza ba, ba a rage masu kaza ba. To amma ya laifi, masu kuɗin ba sa son talakawar su ragu saboda su rinka samun masu yawan gaishe su. To kaga wannan ba daidai ba ne ba. Akwai wata mata ana tambayar ta, wai ta zo karɓar zakka gidan wani mai kuɗi daga wani ƙauye ta taho. Ta kashe kuɗin mota bai gaza 1,700 ko da 50 ne ko 70, sannan aka ce nawa ake bayarwa, ta ce 200 ne. Naira 200 ake bayarwa alhaji. Amma saboda tunani irin na mace, ta biya 350 ta zo, za ta karɓi 200 kuma za ta biya 350 ta koma garinsu. Mutum ya tara mutane layi daga nan har Iyadu, amma wallahi ya zo biya bisu da 200 naira. Wallahi mana a ƙasar nan ina gaya muku akwai attajiran da abin da suke yi kenan. Ko kuma mutum ya zo ya cire zakka ta kuɗi, sai ya je ya samu gero, sai ya je ya sayo buhunan gero, sai ya zo ya zauna a ƙofar gidansa a sa ana raba talaka ana ta auna musu. Zai auna mutum 20,000 wannan geron. Gero duk wanda ka haɗa shi da gero, duk ka haɗa shi da abin da zai gyara shi, wai ka haɗa shi da aiki. Billahi azimu, dan ko ba komai dai ya ci kuɗin kwanon nan, ɗaya ya ci kuɗin kwanon kafin ya sarrafa yadda zai ci. Ko wani mutum ya je ɗaya ba mutane dawa, wanda da yawa yanzu ba macin dawa ake ba. Wannan akwai nau'i na renin hankali da rashin tuntuɓar shari'a. Abin da nake so na ce, idan zakkar kuɗi ka cire, ka ba wa mutane kuɗi kuma mai kauri, idan zakkar tumaki ka cire ka ba wa mutane zakkar tumaki bai halatta ka cire zakkar tumaki ko shanu ka je ka sayar da su ka tantance kudin kana bayarwa ba a'a bai halatta ba bai halatta ka cire zakkar shinkafa ka je ka sayar da shinkafar ka sai gero kana raba mutane ba bai halatta ka zo ka cire zakka ta kudi naira miliyan kaza ka zo wai wannan kudin wai mutane su zo ana fama da yunwa bari in sayo abinci ko yau din nan wani ya kira ni daga wani birni yana tambaya na wai shi yayi zakka amma ya lura mutane ana cikin talauci zai je sai abinci nace wa ya saka wa ya saka nace kamar kudina ne fa a wajenka kudina ne fa a wajenka fa zaka bani wai sai ka ce wai zaka je ka siyo mun wai wai jaddawa ka kama ni nace maka ina san jaddawa ba ta bukata kudina zaka bani to ya za a yi ku zo ku ringa irin wannan tasarrufi ba ku tambayar malamai wannan su ne kaɗan daga cikin hukunce-hukunce da ya kamata mutane su kiyaye wanda yake bin bashi yana bin mutane bashi a kasuwa yana harkar kasuwa an karɓi bashi bashin da kake da tabbacin za a dawo maka da shi to haɗa shi cikin lissafin kadararka sai kai calculating shagonka yana da kayan miliyan kaza bashinka na miliyan uku hudu ya tafi sai ka haɗa shi da kana tsammanin nan da wata ɗaya biyu za a biya sai ka biya mai zakka amma malamai sun ce bashin da baka da tsammanin za a biya ka ba lallai a biya ka ba to in ka zo ka cire shi daga cikin zakka ba za ka sa wannan kuɗi ainihin wato a cikin zakka ba madarar da aka biya ka kuma za ka biya wato problem din shi ne ka ɗauki kayan naira miliyan 20 ka ba wani ya je yana yin harka miliyan 20 ɗin nan in za a buga zakkarta za a kasa ta 40 ne a cire ɗaya kuɗin ba laifi yana da ɗan dama 500,000 ka ji da yawa to ka ba wani naira miliyan 20 yana juyawa shekara ɗaya bai biya ka ba baka cire zakka ba shekara ta biyu bai biya ka ba shi kuma yana jin cewa kudin nan ba nasa bane breach da zakka ba kai kuma kana jin cewa ka ba da wannan kudi ba a dawo ma da shi ba ba a dawo maka da su ba bara ka cire zakka ba kaga shi bai cire ba kai ma baka cire ba kenan kaga akwai haƙƙin Allah a cikin wannan me a cikin wannan dukiya so ya kamata mutane su sani kudaden da suke bayarwa bashi in dai za a dawo da shi kamar da suke ba wa kamfani kamfani sun ba su kaya ko sun ba wa kamfani ko na makamancin wannan in dai ana tsammanin za a biya to a cire musu zakka haka kuma dukiyar wani da yake hannunka kamar dukiyar marayu za ka cire musu zakka ita haƙƙin zakka ba a cewa ai tun da yaro bai balaga ba ba a cire mai zakka a'a a nan gurin ba yaron ake dubawa ba dukiyar ake dubawa taklif din yana kan dukiyar ne ba wai akan me ba wai akan yaron ba so kenan wanda yake juye dukiyar maraya ko yake rike da kuɗin yara yana juya musu to lalle sai ya cire musu zakka duk wanda yake da wani abu wanda ba amfanin kansa bane ya saye shi a matsayin kadara sai ya cire mai zakka kamar misali ina da gidana na kaina tanfatsi nawa ko da miliyan 100,000 ne to wannan gidan ba a cire mai zakka in an zo yin zakka ba a fita shi a lissafi ina da sutura watakila an buga lissafin sutura ta tafi miliyan kaza da takalma da agogo da hula da motocin hawa duk motar da mutum ya saye ta duk tsadarta ko guda nawa ce in dai amfani yake da ita yana hawa to idan ya zo zai yi lissafin zakka baya cire mata zakka saboda abu ne da yake istimalar sai na amfani da shi ina fata ana fahimta sai mutum ya yi gida mai kyau na hutawa na karɓan baƙi na taimaka wa mutane wannan ma ba zakka amma duk wanda ba wannan ba wanda yake wajen wannan to akwai zakka a kansa kamar misali yayin yana da gidan biredi kaga kuɗi yake kawo masa to zai bada zakka yana da wani filinsa makanikai sun rike suna amfani da shi zai bada zakka kai ko aljanu ne suke zama akan filin nan in dai ya shekara ai sai ya bada zakka tunda kadara ce idan ba a ce ya bada zakka ba mutane za su yi wa shari'a wayo sai su yi ta ɗaukan kuɗinsu sai su je su sai kadara sai su likif su ce ai ba su da kuɗi a hannu to har kadara ana cire mata zakka motocin sayarwa kaga ba na hawa bane na sayarwa ne na business ne ga su a yadi inda ake sayar da mota da shekara ta zo inda kudin nan sun shekara ai sai an cire musu zakka ina fatan ana fahimta motocin haya da mutum yake jigila da su su ma sai an cire musu zakka don saboda me ana suna kawo kudi amma gonar mutum da yake noma ta ba zai cire mata zakka ba sai dai zai cire wa amfanin gonar zakka ina fata ana fahimta ko da kuwa wannan amfanin ya noma shi ne wato zai ci ina fatan yan uwana sun fahimci wannan hukunci kuma wajibi ne su kokari su gane mai aikin albashi wanda yake aikin albashi ko naira miliyan nawa yake dauka a wata babu zakka akan shi ne zance masa inganci a cikin maganganun malamai saboda bai cika sharadin zakka ba na farko dai ba a ba da zakka sai in kudin sun shekara ana murza su ko sun shekara a ajiye in dai sun shekara ko a banki ne ko sun shekara ana murza su to wannan za a cire masa zakka kuma sai sun kai nizami wato bulughul hawl kuma bulughul nisab kuma an yakuna milkan kamilan dole ne kudin zakkar da zaka bada zakka ya zama mallakan ka ne cikakken mallaka duk kudin da kai da wani ne kuka hadu kuka mallaka to babu zakka akan ka kai kadai sai dai da kai da shi din ku hadu ku yi lissafi tunda kudin a tare ake jiya shi sai ku cire masa zakka tare idan kuka cire wa kudin zakkar naira miliyan 2 to za a raba ne za a ciri 1500 a wajen miliyan 1 a wajen ka miliyan 1 a wajen sa kenan dole ne ya zamanto mallaka ce ta mutum shi kadai milkan kamilan ko kuma mallaka ne nasu wadanda suka yi hadaka masu dabbobi 3 4 5 6 7 wannan yana da 20 wannan yana da 30 wannan yana da 40 wannan yana da kaza sai aka hada su suna kiwo a tare suna kwanciya tare ana kora su cin abinci tare to idan mai karban zakka ya zo to bai zai duba daidai kun wanda suka mallaka ba a kawai dabbobin zai duba to za a cire zakkan ne a dunkule gaba daya ina fata ana fahimta wadanda suka hadu su 20 suka bude shago wannan ya bada 200 wannan ya bada 150 wancan hannun jarinsa 30,000 wancan hannun jarinsa kaza kaga in a daidai ku ne idan aka tsaya za a ga kudin kowane mutum daya kudin sa bai kai zakka ba to anan shari'a ba daidai kun take dubawa ba dukiyar take dubawa da take tare a shago guda ake juya ta a business guda to sai a hada a fitar da zakkan idan an zo kuma za a raba wannan nauyin zakka ne a bisa gwargwadon jarin kowa abinda ya mallaka wannan abuwa ne masu muhimmanci ya kamata ku kula da su kwarai da gaske muminai da na kwarai suna bayar da zakka wasu malaman kuma suka ce anan abinda ake nufi da zakka din zakatun nafsi zakkar wato masu tsarkake zuciyarsu takfiruha min al-asami wal ma'asi muminai bayin Allah na kwarai su ne waɗanda suke tsarkake kawukansu daga saban Allah duk wani abu na saban Allah ba sa yi suna kokarin karewa to wannan shine wallahi ya muli zakati fa'ilun kenan mun fassara az-zaka bi ma'ana at-takfir tsarkake wani abu Allah yake kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha kaga anan Allah ya fassara az-zaka wato az-zaka da ma'anar at-tathhir kenan ya rabauta wanda ya tsarkake ransa ya kuma tabe wanda ya wulakanta ransa kuma ya jefa ta cikin halaka da tabewa ko ya kazantar da ita har yanzu wato abinda ake nufi kenan yana cikin sifofin mu'mini suna yin abinda za su tsarkake rayukansu daga sabon Allah tabaraka wa ta'ala imam ibn kathir a tafsirin sa da yazo sai ya ce wa yahtamilu an yakuna kilal amrayni muradan zai iya yiwa dukkan ma'anonin guda biyu da wancan na farko da ne bayani da wannan nabi da ne bayani duk aya tana iya dauka gaba ki daya zakatul nafsi da zakatul amwali an gane ko yace fa innahu min jumlati zakat an-nufus kenan wal mu'minu al-kamil huwa alladhi yata'ama hadha wa hadha mu'mini mai kamili shine wanda yake zakatul nafsi kuma yana zakatul mali ya tsarkake ransa kuma yana bada dukiya cikin abinda Allah ya bashi daga cikin illolin kin bada zakka akwai haifarwa dukiya hasara duk wanda baya bada zakka a dukiyarsa to wallahi ya shirya albishirinsa da bala'i hasara zai ta kama da shi da yawa zaka mutane suna ta turowa da Allah ya taimaka mana da addu'a wallahi kirinolin mu suna yawan faduwa wallahi an fashi da makami sun tsare mana direbobin mu kayan miliyan 20 a cikin mota sun kwace wallahi an yi gobara a kasuwar mu ta kaza wallahi an yi kaza an yi kaza an yi kaza da sauransu zai aiko takarda ya ce a taimaka mai da addu'a dangane da me dangane da asarar da dukiyar sa yake samu take samu a ciki ba mamaki baya cire zakka wallahi idan mutum baya cire zakka malam bala'in da zai ta gamuwa da shi a cikin dukiyar sa ya isa ko kuma kariyar arziki haka kawai ka dinga karewa ba tare da wani ya ci kudin ka ba ka zauna ka yi lissafi yaya aka jarin ka yake kasa Allah ya jarrabe ka da rashin ciniki Allah ya jarrabe ka da lalacewar kaya ko ka kawo wani kaya bai yi kasuwa ba ka zuba miliyoyi kaza ka yi odar kaya ubangiji ya cire kasuwar a ta ita karbi kaya duk wannan yana daga cikin illolin kin ba da zakka ko Allah ubangiji ya jarrabe ka da wani mugun ciwo baka bada haƙƙin Allah zaka ba sai ya jarabe ka da mugun ciwon da duk shekara sai ka tafi kasar waje wannan ciwon sai ya ja maka wajen miliyan 40 kaga ka bada miliyan 1 miliyan 2 baka bayar ba ka je ka bada miliyan 40 da kudin jirgi da kudin tsaraba da kudin canjin jini da za a yi maka da kudin wacece da kudin wacece ko Allah ya jarabe ka da yara a kasuwa barayi ƴaƴanka ne amma barayi ne yaranka ne amma barayi ne kannan matanka ne amma barayi su tajido kana da wayo kana da bara ka sa ido ka iya lissafi amma su kuma sun fika da bara yanzu sai a kare ku wani bawan Allah wata rana ya taba zuwa ya same ni yake cewa babban attajiri ne mallan a taimaka mana da addu'a Allah ya jarabe ni me ba su yace wallahi umra ce kawai ya tafi daga tafiyar sa umra ya bar wa yara kaya wallahi da ya dawo sati biye gaba ɗaya hankalinsa yana shagonsa da ya dawo mallan sai tarar da shagon nan an yashe shi ba kaya ina kuɗi yaran su ce wallahi ba kuɗi ya aka yi to an ba da bashi an yi kaza an yi kaza yayyayyayi lissafi ya gagara mallan daga nan mutumin nan ya samu bugun zuciya daga Saudiya sai India kudin jirgin da za a dauke shi a kai shi da kudin magani da za a yi masa aka tafi samu a cikin shagunan sa na Kano da na Abuja da na Kaduna yaran gaba ɗaya sun karya shi wallahi haka aka je aka yi ta kukutawa aka rufe wancan shagon aka sai da kaza aka yi kaza an je neman maganin har yanzu idan ya dawo zuciyar da ta tuno abin da aka yi masa sai ta rinka bugawa shi ya same shi a take shi dai mutumin nan wallahi mutuwa yayin muka wanke shi muka yi mai salla sun karya shi kuma me ya faru wallahi yaran sa ne na kasuwa mallan idan yaran kasuwa ya sa ka a gaba in yayi seti ya maka seti ya seto ka Bilal Azimu zaka sha mamaki nan da nan zai rugurguje ka kuma wannan ba ga kowa kwanan nan wani yake gaya mu yake cewa mallan ku yi hakuri da maganar zaku ji yace mallan ni dai a rayuwata na daina roƙon Allah ya bani da nace subhanallah yace da yace ai ni in naga kana haihuwa yanzu ma wato tausayin ka nake so ince kana tarawa kanka bala'i da problem nace me ya faru yace mallan ƴaƴana suka sa ni a gaba na taimake su suka yi karatu na biya musu kudin makaranta na kawo su kasuwa na bude musu kamfani kaza wancan ya zama manaja wancan ya zama ciyaman wannan ya zama kaza ni ina ganin hutu ya zo mun ina gida ina dan morewa al'amura ashe yaran nan sun hada kai yaya aka yi aka gari yaya haske na dai na yi ko su kishiya tunda na kara auren nan na daina ganin na fara ganin ba daidai ba yace wallahi suka hada kai da uwansu nukurkusa ta suke oba wallahi nake ga muku saboda me saboda ba dai yayi uwar mu kishiya ba ai za a gani yace wallahi ban farga ba sai naji babban dana ya bude wani katafaren kamfani ya funawa ya debe duk kustomomi na mai da tutar yace sai na gaba ciniki yace matsiyaci kuma ya ki ya sauka daga kamfanin nawa can ya je ya nada wasu ya tura duk kustoma irin sai tura can yace abuwa duk suka kare na je na duba sun ɗebi kuɗi na sun kai wa uwarsu sun ɗebi kuɗi na sun kai wa ƙanin uwarsu sun ɗebi kuɗi na sun yi kaza sun yi kaza sauransu wannan fa mallan dan da ka haifa kenan to ina ga wani dan uwa wanda za a taimaka masa to ku sani cewa tara kuɗi dabarar mutum ba shi ke tara mai kuɗi ba sannan in kana so ka samu sarrafa yaranka alal aƙalli ka samu dace a cikin sarrafa su to kai ƙoƙari ka riƙe haƙƙin Allah na bayar da zaka ka daina boyewa karkarin wato karin kai ka daina kin bada zakka dan ku Allah zai iya jarabar ka baka bada zakkan ba wasu za su cire maka a dolan dole Allah ka kiyaye mu je Allah rama ka je wa bar magana kenan ci gaba kai wani irin Allah na wale awwa nan za ka tsaya kan ma'ana kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sifar waɗannan mutane wato sifa ta hudu kenan su ne masu kiyaye farjojinsu masu kiyayewa al'auransu mazansu da matansu sai dai akan matayensu da abin da damar su ta mallaka to wannan kan fa innahum ghayru malumin su ba abun zargi bane ba jama'a ana son mutum musulmi mumini ya zamanto yana da kiyayewa sha'awarsa, baya amfani da sha'awarsa sai da inda Allah ya halatta masa. Ina ne inda Allah ya halatta maka matarka idan kana da ita? Idan baka da ita ba, akwai azumi. Litinin alamin, duk wani goro ya tsaya rungumi azumi da tuzuru, ya riƙe azumin litinin alamin, shine matarka. Ɓarai kuwa, kada a je a shigar da sha'awa inda ba Allah ya ce a shigar ba, ko bayi in lokacin bayi ne. Masu keta dokar Allah suna zina, sun fita daga layin muminai. Dan su muminai walladina hum li furujihim hafizuna ne illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim aw aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Ga kisa Annabi Ibrahim da Nasaratu, kamar yadda yazo a cikin Qur'ani. Annabi Ibrahim wata rana ya dauki matarsa Saratu, kyakkyawar mace ce kamar yadda malaman tarihi suke ba da labari. Allah ya mata halitta mai kyau, masha Allah. Allah ya jarbe shi ya tafi ƙasar Misra. A wancan lokaci akwai wani azzalumin sarki, shi kuma duk wanda ya gan shi in dai ya ganka da mata, to wallahi zallahi inda yake kyawa ce sai ya kwace ta take, ya sa a dole ka sake ta, shi kuma ya karbe ta, kai da kanka za ka sallame ta. Annabi Ibrahim ya shigo ƙasar Masar, sai aka je aka gulmata wannan sarki cewa ai ga wani mutum nan ya zo da wata kyakkyawar mata. Dan an ce a duniya a wannan lokacin, wato bayan Nana Hawwa'u, ba wacce ta kai Nana Saratu kyau. Kyakkyawar mace ce, Allah ya bata. Wannan sarki ya ce wa Annabi Ibrahim, ya ce ya zo ya taho da matar, ya taho da ita. Sai Annabi Ibrahim kafin ya je gurin sarkin ya ce, to kada ki kunyata ni. Idan ya tambaye ni ya ce ke matata ce, zan ce masa a ke 'yar uwata ce, saboda ya fi kwace mata in matarka ce ta wuri. Ya tambaye shi wannan fa, sai Annabi Ibrahim ya ce 'yar uwata ce, ya masa tauriya. Ba ƙarya ya masa ba. Ya ce mata, to ai yanzu a duniya ba ni da ɗan uwa in ba ke ba, ke ma ba ke da ɗan uwa in ba ni ba, a duk duniya a lokacin. Su kaɗai ne muminai, da haka ita ce 'yar uwata. Amma duk da haka sarkin nan sai ya ce, tafi a je min ita nan. Kawai sarkin nan ya tunkari Nana Saratu, azzalimi, mazinacin sarki malam. Shi yasa malam, idan mara tsoron Allah ya karɓi mulki malam, ba kyau, ta'adi zai ta yi. Ku daina barin marasa tsoron Allah suna riƙe ragamarku, za su muku ɓarna ta'adi. Sun fi kura in ta shiga garken awaki wallahi, saboda zai amfani da damansa ya yi ta'adi. Ya tunkari Nana Saratu, kafin ya taho ta yi maza ta ɗauki ruwa ta kama alwala, kawai sai cika bara sallah. Wallahi yana zuwa ya miƙa hannu zai taɓa ta, sai ya ƙame kawai. Ƙiƙam ya ƙame, sai zai ƙame kawai, sai ya faɗi lakar jikinsa sai ta mutu. Sai ce baiwar Allah, baiwar Allah, roƙon min Allah, roƙon min Allah, roƙon min Allah in dawo yanda nake, ba zan cutar da ke ba. Mace ce ta tsorita, sai ta daɗa daga hannu, sai ta roƙi Allah, ta ce Allah ka warkar da shi, ka yaye masa. Sai Allah ya warkar da shi. A'a, ba sai ya daɗa dannawa ya kanta ba kuma duk, sai ce a'a, sai ta gama sallah, sai ta gama addu'a kuma. Allah ya daɗa kamar da shi, ya makar da shi. Sai ce baiwar Allah, roƙon min Allah, roƙon min Allah, ba zan cutar da ke ba. Ta roƙi Allah, ita so take ya kyale ta tafi. Ta roƙi Allah, tana gani ya wasu, ya miƙe. Lillahi al'azimu, malam karo na uku sai ya daɗa kai mata farmaki kuma duk. Ha'a! Ita kuma ta daɗa yin addu'a. Ka san me nake nuna ma? Ina nuna ma a nan ne, in suka sa ka a gaba ka riƙe dare, duk wanda ya dame ka, ka sa shi a goshi a nan, ka sa shi a dare. Kowa ya tsaya maka a hanya, ka ta sallah da daddare, za ka sha mamaki. Wallahi, wallahi, wallahi ina gaya muku, duk abin da ya sa ka a gaba ko ka sa shi a gaba, ka sa shi a sallah. Kawai ka rage dare, ka rage barci, ka ga mamaki. Kaga wannan ana nuna mana a kissan nan, mumini in baka da ƙarfin mulki, in baka da kuɗi, in baka da wani, in baka da wani, kana da sallah, kana da addu'a. Kar ka rude ka zama addu'ar ma baka iya yi. Kai addu'a, ka roki Allah tabaraka wa ta'ala. Da ƙarshe wannan mutumin da ya ga dai Nana Saratu ba za ta taɓu ba, sai ya ce kai, ya ga fadawansa, ku zo ku ɗauke wannan, shaitani ya kuka, ba mutum ba ne wannan. Wallahi da ba dan albarkacin addu'a da sallar nan da ta yi ba, da sai ya taɓa mutuncinta, amma bai isa ba. Ya taɓa mutuncin matar Annabi, bai isa ba. Sai Allah Ubangiji ne ya kare ta. Aka ce a sallar da ta yi cikin addu'a da ta yi, shine ya sa na kawo muku isar. Ta ce ya Ubangiji, in ka san cewa na yi imani da kai, kuma nayi imani da annabinka kuma ya Allah ka sani cewa nayi alƙawari bazan taba bada mutunci na ba sai ga mijina ya Allah kada ka bada dama kada ka bada dama ga wannan kafiri azzalimi ya ci nasara ya zalunce ni ya manta addanci kaji bayan Allah inda suke addu'a kada Allah ya jarrabe su su bada mutuncin su ga wanda ba miji su ba mata kenan ko namiji kar ya je ya fada cikin wato kazanta ya fada kan iyalin da ba nasa ba kare mutunci wannan shine walladina hum li furujihim hafizun abinda muka fada dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fikum wa shakarallahu sa'ikum.